الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتابيو غوتن جماد الأولى شكرا تدبو إليه إدى أربعين دبيو هجرة من زنسيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma yayi daidai da 17 ga watan 12 shekarar 2020 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi Allah ya ji kan malan da rahama a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen باب فضل الجهاد اتكين كتاب الجهاد يوكما ان شاء الله تعالى زم فارا كراتوني افركم بابن دا مالن يمسا تاكي دا باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويسلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار بابن دا زي بياني جمدا جماعة من الشهداء wasu jama'a wasu taro daga cikin shahidai amma fi thawabil akhirati a cikin ladan lahira ma'ana shahidai ne irin shahidan lahira ba shahidan duniya ba wayughassaluna su idan suka rasu za a yi musu wanka wayusalla alaihim za kuma a yi musu sallah bi khilafil qatili fi harbil kuffar sabanin wanda aka kashe shi a lokacin da ake yaki da kafirai abinda malai yake nufi shine zai kawo mana bayani akan wasu jama'a da su ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira su da shahidai to amma hukuncin su ya sha bamban da shahidan da aka kashe su a lokacin yaki shi shahidin da aka kashe shi a lokacin yaki yana da hukunce wanda a duniya duk mutumin da aka kashe shi a wajen yaki kai tsaye zaka ce masa shahidi ne na farko ba za a mai sallah ba na biyu ba za a wanke shi ba na uku linkafanin sa shine kayan da aka kashe shi a jikin shi linkafanin sa kayan da aka kashe shi suna jikin sa don shi za a mai linkafani a sashi a kabari sannan idan an sashi a kabari ba a yi masa tambayar kabari ba kuma a yi masa azaba kabari wannan duk yake banci shahidi ne kadai wanda yake amsa shahidi na duniya da na lahira amma wanda zamu ambata dukkanin su gaba daya shahidai ne suna da lada irin na shahidi amma a lahira saboda ka wadannan hukuncin da muka ambata bai shafe su ba za a yi wanke su za a yi musu sallah za a sa musu linkafani kamar yadda ake sa kowa linkafani sai dai kuma idan an je lahira to a lokacin suna da lada irin na shahidi amma wanda aka kashe a wajen yaki darajarsa da martabarsa da kimarsa ta fita su akwai bambanci kamar yadda hadisan da muka karanta a baya da dama sun karantar da mu haka babu wanda yake da lada da falala da kima da martaba kamar wanda aka kashe shi a lokacin da ake yaki wannan sun shiga cikin sawun shahidai ne kadai za su samu lada amma ba su kai shi martaba ba to su ne malan zai kawo mana su insha Allah ta'ala za mu ji su wane ne hadisi na farko a cikin wannan babi malai ce an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi yace ash-shuhada'u khamsatun shahidai guda biyar ne malamai suka ce wannan adadin da aka fada na guda biyar la yufidu al-hasr ba yana fa'idantar da takaita adadin asusu biyar bane kadai a'a kamar yace ne daga cikin shahide masu amsa sunan shahide akwai wasu guda biyar sai ya kawo su kaga baya nuna cewa kuma bayan su babu wasu tunda an samu a cikin wasu hadisan an kawo wasu kuma da sunan shahide su ma irin su ne wanda sun dora akan lamba biyar inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa saboda haka fadin su ashuhada khamsatun ba ana nufin shahide guda biyar ne kadai ba ta yadda duk wanda ba su ba ba shahidi bane ba abinda ake nufi ba kenan na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al mat'un shine wanda ya mutu da annoba wanda ya mutu a yayin da ake annoba al mat'un kenan wanda ya mutu a yayin annoba annoba shine wata cuta da za ta zo ta kama mutane ta kashe su a cikin gari ko a cikin kasa cuta ce muayyana da aka santa ko ba a santa ba za ta shiga ta kama mutane ta kashe su daga kan wannan ta tsallaka wannan ta tsallaka wannan ta kisa ta ɗebi adadin mutane masu yawa duk su tabbata da ita dalilinta ita ke cewa annoba ita ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa duk lokacin da aka ji ta a wannan gari to wanda baya cikin garin kada ya shiga sannan idan ta fara kana cikin garin to kada ka fito daga garin fala takhruju firara minha kada ku fito daga garin dan gudu daga gare ta dan mutumin da annoba ta kama shi ko kuma annoba ta mamaye kasar da yake ciki ko garin da yake ciki lokacin da yake cikin garin to ya hakura ya zauna ita ce kaddararsa idan Allah madaukakin sarki yayi hanyar tafiyarsa kenan shikenan idan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara za ta yayi shi yana nan shikenan amma idan tana waje kuma ko kuma kai kana waje tuta annobar ta kama gari a lokacin kuma baya halatta haramun ne akan mutum kuma ya shigo cikin garin saboda kai kai ne zuwa ga halaka ilqa'in nafs ne ila tahluka jefa kai ne zuwa ga halaka Allah madaukakin sarki ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa rayukanku kada ku jefa kayukanku zuwa ga abin da yake na halaka saboda ka duk wanda yake a waje bai shigo ba to kada ya shigo shi yasa lokacin da aka yi ta'una amwas a lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sayyidina Umar ya taho da shi da tawaga suka zo suka tsaya a bakin gari sahabban da suke cikin garin su Abu Ubayda da Amir ibn al-Jarrah da sauransu sun samu labarin cewa ga sayyidina Umar ya taho dan kawo musu dauki sai dai kuma a cikin garin a lokacin annoba ta mamaye garin tana ta kashe mutane a cikin garin saboda haka sayyidina Umar bai shiga cikin garin ba shi da tawagar da suka zo da ita sai yasa sahabban da suke ciki suka fito suka zo suka same shi dan taransa to shine suka tattauna sayyidina Umar ya nemi shawara da yawa daga cikin sahabbai akan shin mu shiga ko kuma mu koma wasu suka ce a shiga wasu kuma suka ce a koma daga baya sai annabi tsira da aminci sai sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya tattara waɗanda suke dattawa kawai yace yanzu yana so ya ji shawara dattawa ne kadai saboda haka ya tattara dattawa ya nemi shawarar su suka ce ai kada a shiga har ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne Abdulrahman ibn Auf a lokacin da aka yi waccan shawara baya nan daga baya da ya zo ana wannan sai ya ce to shi yana da hadisi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sai ya kawo wannan hadisin yace ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa idan kuka ji annoba ta faru kuna cikin gari to kada ku gudu idan kuma baka cikin garin kada ku shiga sai Umar ya ce to ai shikenan an gama magana tun daga hadisi ai sai mu koma to haka suka juya suka koma ba su shiga ba shi sahabin da yake cikin garin Abu Ubaida sai yake cewa da sayyidina Umar shin atafirru min qadrillah yanzu zaka gudu wa kaddara Allah ne ai mutuwa ce idan Allah ya kaddara zaka mutu ko ina ne sai ka mutu sayyidina Umar ya ce a bal nafirru min qadrillah ila qadrillah ai za mu gudu daga wata kaddara Allah ne zuwa wata kaddara Allah din ina ba ta an fahimta za mu gudu daga wannan abin da Allah ya kaddara kaddara ce inda ma za mu tafi dinku ita ma kaddara Allah ce saboda haka ba a shiga malamai kuma suka ce akwai bambanci tsakanin alwaba'u da at-ta'un alwaba'u da at-ta'un at-ta'un annuba alwaba'u ma a Hausa da annuba ake ce masa yanzu misalin da zan ba mu shine irin wannan cutar da ta je ta dawo ta corona din nan kun ga da yawa daga cikin malamai mu'asirai suna sa ta ne a cikin alwaba'u ba at-ta'un ba saboda ita at-ta'un annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba ta shiga garin Madina duk inda annoba take to ba ta iya shiga garin Madina amma wannan ina ce ba ta shiga ba a duniya babu inda ba ta shiga ba to wasu daga cikin dalilai da malamai suke kawo ala ayi hal da ƴan uwa duk mutumin da ya mutu a cikin cutar da take annoba ce yana mai hakuri da Allah ga Allah madaukakin sarki yana neman ladansa ga Allah madaukakin sarki to yayi shahada nabiyu wal mabatun da wanda ya mutu da ciwon ciki wannan ciwon cikin ba ware da tare da cewa su daga cikin malamai suna cewa ciwon ciki iri kaza da sauransu to amma zancen da yake na zahiri ba a tantance wani irin ciwon ciki ba inda ciwon ciki ne mai sunan ciwon ciki cikin mutum ya ciwo ya fadi ya mutu ta dalilin wannan ciwon cikin yayi shahada irin wannan shahada da muka ambata ta biyu wal ghariqu da wanda ya mutu a sakamakon limewa ko dilmewa a ruwa mutum ya mutu ya fada ruwa ya kasance ruwan shine ajalinsa shi ma wannan shahada ce wa sahibul hadami da ma'abucin gini wanda gini ya rafto masa gini ya danne shi shi ma dan mutumin da ya mutu karkashin gini wannan shi ma shahada ce ibn uthaymin a cikin sharhinsa na riyadus salih ne yake cewa shi yana gani cewa kamar hadarin mota a hadu tsakanin mota da mota mutane su mutu ko kuma mutum ya hadari ya je ya bigi wani abu motarsa ta irin jujjuya wannan ya je ya mutu yace shi ma wannan yana gani kamar ya shiga ciki za iya riskar da shi to amma sai dai ƴan uwa abinda nassin hadisin ya nuna shine wanda gini ya fado masa ya mutu duk wanda hadisin bai ambata ba to bai kamata ayi ilhaqin sa da abinda hadisin bai ambata ba saboda ka sai mu tsaya a wanda hadisin ya ambata wanda ya mutu hadar mota wanda mun ne masa fatan Allah madaukakin sarki ya bashi ladin da ya dace da shi amma yana cikin shahidi kamar yadda waɗanda suke cikin shahidai da annabi ambata to wannan shine baya ciki tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ambata shi ba ina fatan fahimta ba ayin kiyasi kuma akan abin da yake da nassi idan akwai nassi karara akan abu ba a kiyasi sai an bar nassi yayi magana akan sa wash shahidu fi sabilillah nabiyar shine da wanda ya mutu a wajen dauka kalmar Allah madaukakin sarki shine a wajen yaki shine wanda muke magana dai a kansa din wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi fa ƴan uwa kun ga waɗannan mutane biyar din da muka ambata dukkaninsu banda na ƙarshe shine wanda ya mutu a wajen yaki duk wanda ya rasu a cikin su za a yi masa sallah kamar yadda ake kowa dan na san da yawa daga cikin mai sun share suwa da yawa daga cikin ƴan uwanmu ko abokan arziki ko makota wasu sun mutu ko dai saboda ciwon ciki ko saboda annoban ko saboda ruftawa gini din ko saboda ruwa duk sun mutu kuma ba a taba gani wanda aka ce za a yi masa sallah ko a masa abin nan saboda haka duk za a yi musu sallah a sa musu linkafani sannan a wanke su a ji abin da suka mai da ake binne kowa su shahidai ne amma na lahira Allah madaukakin sarki ya samu dace wa an hadisi na biyu a cikin wannan babi shi ma dai an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace ma ta'udduna ash-shuhada fiikum me kuke irgawa a matsayin shahidai a cikin ku wannan irin nau'i na mutane ne idan sun mutu kuke ganin su a matsayin shahidai annabi ya tambaye sabansa Allah ya kara musu yarda qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidu ai mu wanda muke gani a matsayin shahidi kawai shine wanda aka kashe shi saboda yaɗa kalmar Allah madaukakin sarki wanda aka kashe shi a filin daga ko a filin yaki wannan shi kadai ne shahidi haka sabai suka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amsa a ganin su kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna shuhada a ummati idhan laqalilu in ko haka ne to shahidan al'ummata ayan kadan ne kenan inda a ce mutumin da ya mutu a wajen yaki shi kadai ne shahidi to da ƴan kadan ne a cikin al'ummata ya samu shahada dan ko yanzu wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ta gaskata ta kara gaskatuwa tunda yanzu ina yake yaki na jihadi fi sabilillah to ashe ba shahidi a cikin mu kenan gaba daya ina fata an fahimta to amma saboda shugowa da rabawa waɗancan abubuwan da akai kun ga da yawa daga cikin mu suna sare za su shiga cikin shahidai kenan yawa to shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in ku haka ne ai shahidan ƴan kadan ne kala a sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna shuhada ummati idan laqalin qalu sai sabai suka ce faman ya rasulullah ya manzon Allah suwane ne kenan bayan wanda aka kashe shi saboda yada kalmar Allah madaukakin sarki kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara lissafi kamar haka yace man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun na farko dai wanda kuka fada din shi wanda aka kashe shi a filin daga yayi shahada shahidi ne wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun haka nan wanda ya mutu a wajen daukaka kalmar Allah madaukakin sarki shi ma shahidi ne me bambancin na farko da na biyu wanda aka kashe shi fi sabilillahi da wanda ya mutu fi sabilillahi me bambancin su shin akwai bambanci akwai bambanci bambanci shine wannan shi filin daga ya shiga wani kafiri ya soke shi da mashi ko ya sare shi da takobi ya mutu amma wannan shi ya fito filin dagar ba wanda ya kashe shi ba ko da ya fado ne daga kan dabbar sai ya mutu ko na rashin lafiya hatta an fi kai ya fadi ya mutu amma dai me ya fito yi yaki ya fito yi ina fata an fahimta wannan shine bambancin su to kowanne ɗaya daga cikin su shi ma ana riga shi a matsayin shahidai a na fi sabilillahi wa man mata fi ta'uni fa huwa shahidun haka nan wanda ya mutu shi ma a cikin at-ta'un annoba wannan shi ma yayi shahada wa man mata fil batni fa huwa shahidun haka nan wanda ya mutu da ciwon ciki shi ma yayi shahada wa man mata wal ghariq shahidun haka nan wanda shi ma ya fada a ruwa ya mutu wannan shi ma yayi shahada rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito shi hadisi na uku wa an abdullahi bin amr bin al as radiyallahu anhuma qala an karbo daga sahabi abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi a garin kokari da kokawar kare dukiyarsa wannan shi ma yayi shahada muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wanda duk aka kashe shi yana kokari da kokawar kare dukiyarsa to yayi shahada shi dan wannan fata an fahimci wannan abin nufi shine duk wanda wani ya tare shi zai karɓa masa dukiya ta karfin tsiya ta fashi da makami to kada ya bashi ina fata an fahimta kada ya bashi idan ya nemi siya kwata ta karfi to shi ma ya sa nasa karfin yayi kokarin wajen kare wannan dukiyar tasa idan a garin kokarin kare dukiyarsa Allah madaukakin sarki ya kaddara shi wancan mara gaskiyar yafi karfin sa ya kashe shi yayi shahada idan shi kuma ya kashe shi ba idan ya kashe wancan mara gaskiyar fa shi dan fashin shi barawun shi mai sana shi dan kwacar sai kai Allah ya baka nasara ya dora ka akan ka kashe shi zamu zo mu karanta hadisin gaba insha Allah ta'ala ina fata an fahimta amma abinda malami suka faɗa ne shine suka ce abu na farko kafin ka shiga kafsawa da wanda zai kwace maka abu ko wanda zai maka fashi na farko ka kalli kanka kada manta da ayoyin da Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqatulu anfusakum kada ku kashe kawunanku wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawukanku zuwa ga me ga halaka na farko ka kalla shin zaka iya kafsawar da shi ina fata an fahimta shin zaka iya tarassa gaba da gaba kana gani akwai cinta ko yane ne ba sai kana gani akwai cinta 200 ba ko irin 60 din nan kake gani ko 70 haka ko 50 zaka iya shiga aka gada ina fata an fahimta amma yanzu misali kai kadai ne mutane biyu sun zo sun zare maka bindiga kowa da bindiga a nisa kuma bindiga ce mai yi ba ta wasan roba ba ta wasan yara ba to a lokacin kaga ganganci ne kace zaka yi me zaka ce ai man qutila duna mali fa huwa shahidun ka shiga kai ba ka san a lokacin abin da zai faru ina fata an fahimta sai zaka ka kalli ne ba kawai da kaga mutane sun tare ka zaka ce baraka abka musu sannan malami suka ce idan ka samu damar afkawar to ka ba a hankali ka kare kanka ta hanya mafi sauki zuwa ta ƙasa da ita zuwa ta ƙasa da ita ba wai lokaci guda da ka samu dama misali a ce Allah ya taimake ka ka kama barawon ka makure shi bai kai ga kwatar maka abin da ya kwatar maka ba ko kuma ya kwatar maka sai ka kwato kayanka to kada ka ce ai tunda an ce idan na kashe shi na kashe banza bar na makure shi idan ka samu dama kwace kayanka yi rabu da shi ya tafi kada ka kashe shi idan kuma akwai hukumar da zaka kai shi a dau mataki akan sa to babu laifi sai ka daure shi kai shi hukuma ta dau mataki akan sa amma da kai kokarin kwatar kanka ta hanyar da tafi dacewa mafi sauki zuwa mafi sauki amma mutun ya taso maka gaba daya ka tabbatar so yake halaka kai kuma ka samu dama akan sa to bahaushe ya ce kashe mace kashe makashinka ka biye kashe ka ka banya kai zuwa gare ka kai sai ka kai zuwa gare shi ina fata an fahimta to shi yasa kun ga a wannan hadisi zamu fahimci cewa ba ko da yaushe ne ba kawai da mutun ya zo me bi kai kadai daga shi sai kai ya zare ma hukaya ce kawo waya ka kawai jikin kana rawa sai ka dauka ka bashi ina fata an fahimta akwai yanayin da da huka a hannunsa amma zaka iya tabuka wani abu ko ba zaka iya ba zaka iya tabuka wani abu inda a ce mutum biyar ne mutum shida ko abin da ya kamata ka kowa da hukata wannan sun fi karfin ka amma mutum daya da huka kai maka dan kokarta wani abu ka dan kokarta wani abu ka gwada yin wani abu a lokacin kai ma ba kawai da mutum ya zo yadda abubuwa suke faru haka kawai sai dan karamin yaro dan bai fi shekara 16 ba sai zare ma huka sai ka dawo ka bashi abin da yake faruwa kenan to shi yasa kun ga irin wannan yanayin da ake ciki kowa sai ya kore sai ya koyi hanyar da zai kare kansa kowa sai ya ta da yanayin da zai bi ya kare kansa saboda abubuwan sun yawa kamar yadda ɗaya daga cikin ƴan majalisun jihar Kano ya faɗa cewa abubuwa sun gwamnati ba su iya kare mutane ba sai kowa sai ta da zai kare kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace قال يتي حديث نهو وأن أبي الأعور سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأن حديث أنكر قوشة دقب بن صحابي شيني أبو الأعور شيني الكنيسة سنشك ما شيني سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل قيدك تكيم تنقوما da tun suna tafiya a doran ƙasa Allah ya ba su aljanna ina ɗaya daga cikin su shi da sayyidina Umar wa da ƙani ne da baban sayyidina Umar wa da ƙani ne saboda haka ƙanin sayyidina Umar ne sannan kuma yana auren Fatima ita kuma Fatima ƙanwar sayyidina Umar ce saboda haka sarkin sayyidina Umar ne da ƙanwar sa Fatima da ƙanwar sayyidina Umar Fatima da shi kuma bannan Sa'id bin Zaid sun riga sayyidina Umar shiga addinin musulunci dan lokacin da sayyidina Umar yake tsananin adawa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin Makka wannan lokaci Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin addu'a yace Allah ka dauka ka addinin musulunci da ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu ko Umar bin al-Khattab ko Amr bin Nufayl shine Abu Jahl Allah yace karfafa addinin musulunci da ɗaya daga cikin mutane guda biyu ko dai Umar bin al-Khattab ko Amr bin Nufayl Abu Jahl kenan to sai Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haskaka zuciyar sayyida Umar ta dalilin kanwarsa da kuma dan uwansa shine lokacin da yake wannan adawar wata rana ya fito yana wannan abubuwan shine aga masa cewa kai kana nan kana ta abinka yaki ya ci ka gida yace me yake faruwa dan a lokacin ya fito ne yace ko shi ko Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da ya fito shine aga masa aka ce ina ka je yace ayaje neman Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam abin da yake yayi yawa ya zagi allolinsu yayi kaza sai aka ce masa to an banda abinka ka tafi neman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gashi sun yaki ya ci ka gida ga dan uwanka can ga kanwarka sun sa ta addinin musulunci yace ni din ni Umar kuma a ce kanwata da dan uwana sun addinin musulunci aka ce kwarai da gaske sai fasa neman Annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ya tafi gidansu yana zuwa a lokacin ita tana karanta alqur'ani shi da yaji bugun kofar sayyida Umar sai ya koye tana karanta alqur'ani saboda haka ya shigo cikin gidan yana shigo ya tare ita tana karanta alqur'ani yace wannan abin da gaske ne kenan shine sai sanu ya buge ta yace sai dai fasa mata baki yace tabasha alqur'ani yaki taki tabasha alqur'ani taki karshe dai ya karba alqur'anin ko kuma ta karanta masa wasu surori daga cikin surorin alqur'ani shine zuciyarsa sai ta raurawa sai zuciyarsa ta yi sanyi shine sanadiyar karbar addinin musulunci sayyidina Umar yace mata tabbas wannan zance ya ratsa zuciyata nuna mu inda zanje karba addinin musulunci tace tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tafi a lokacin ana darul arqam anan ake buya dan gabatar da abubuwa na addinin musulunci ba ya fitowa fili to lokacin yana zuwa ya kankosa kofa ce waye ce Umar ne shikenan sai gaban kowa ya fadi Umar gaban kowa ya fada cikin saban da suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ku bude kofa idan da alkhairi yazo muna mara ba idan da shari yazo Allah zai isa mana shi yana bude kofa kuwa yazo ya zauna a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ya karba addinin musulunci to ya karba addinin musulunci ta dalilin wannan kanwata sa Fatima da kuma dan uwansa Sa'id ibn Zaid yana daya daga cikin wadanda ake ce musu mujabud da'awa idan yayi addu'a Allah madaukakin sarki yana karba zamu zo mu zikin sa can a gaba shi da wata mata da ta yi sharri da yayi mata addu'a za ku ji abin da ya faru shi idan yayi addu'a kawai shikenan Allah madaukakin sarki ya karba akwai irin waɗannan mutane waɗanda su wahalarta wuyarta ba su buɗe baki sun yi addu'a ba amma da sun yi addu'a sai Allah ya karba haka Allah madaukakin sarki kuma ya ba bakin su wannan albarka sai nan da yawa Sa'd ibn Abi Waqqas shi ma yana cikin su in dai addu'a shikenan ta karbu to haizu kuma yan uwa ba a rasa irin su a cikin mutane sai dai baka san su ba lalle a ce ka san su ko ni na san su amma haizu ba ka rasa bayan Allah da idan suka yi roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki baya mai da addu'a su an samu irin wannan mutanen da yawa a cikin sabbai da tabi'ai da sauransu Ibn Taymiyyah ya kawo wasu daga cikin su a cikin littafin sa Al-Furqan bayna awliya'ir rahman awliya'ir shaytan ya kawo cikin tabi'ai cikin tabi'ai duk an samu wanda wayarta musu addu'a ba wannan sahabi Allah barkai sarki ya kara masa yarda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa yaqulu yana cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda duk aka kashe shi a kokarin kare dukiyarsa yayi shahada wa man qutila duna damihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi a kokarin kare jininsa wanda zai maka ta'addanci zai haye maka ya kashe ka a kai kokarin kare kanka a garin kare kanka din ne ya kashe ka kai shahada wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun haka ne duk wanda aka kashe shi a kokarin kare addinin sa shi ma yayi shahada misali wani yazo ya ce maka sai kai ridda in ba haka bai kashe ka ka tsaya ka jajirce ka kin riddan ya kashe ka kai shahada kada kuma ta shahidai na farko a cikin tarihin addinin musulunci wanda har Allah ne da kasar sa tarihin addinin musulunci ba zai cika ba idan ba a sa su ba sune Sumayya da mijinta Yasir mahaifan Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yarda gaba daya sune waɗanda aka fara zubar da jinin su saboda Allah madaukakin sarki wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai zo wucewa ta ungosu ya tara ana taimu su azaba ya ce musu sabran ala yasir fa inna mu'idakum aljanna sai ku yi hakuri ya ku iyalan gidan Yasir ya ce wajen haɗuwan mu ni da ku aljanna ce shine wata rana Abu Jahal yazo ya tarar suna azabtar da su su abinda suke bukata da su kawai shine su kafirce wa Allah sai yarba da su a kafirce Allah saboda shi mijin nata Yasir bawa ne shi sa aka samu damar duk wanda suke bayi sun fi shan wahala a wannan lokaci ku duba abinda ya faru ga Bilal shi ma ya sha wahala irin wannan ba kadan ba su Khabbab ibn al-Arad sun sha wahala sosai da sosai saboda haka ana cikin azabtar da ita ana cewa ta yi ridda taqi Abu Jahal yazo ya samu mashi ya taka mata a farjinta ta rasu haka ne shi ma majinta Yasir shi ma aka taka masa mashin shi ma ya rasu duk aka aka kashe su to kun ga sun tsaya sun jajirce sun riki addinin su saboda addinin su suka me suka rasa rayukan su kun ga shine man qutila duna mali a lokacin dan su Ammar dan karami ne bai girma ba an kashe mahaifansa a gaban sa yana gani ya kuke tsammani saboda haka hankalin sa ya tashi sai suka ce masa ko dai ya faɗi kalma mummuna game da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma su yi masa irin abin da suka yi iyayensa to kun san ga yarinta saboda haka kawai sai ya faɗa kalma da ba daidai ba akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗar sa ke da wuya kuma sai hankalin sa ya tashi ya ta kuka ya kasa mallakar kansa ya tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kuka sai ya rasulullahi ga abin da ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwantar masa da hankali ce karka da mu ko gaba suka kara bu'ata ka kara fada ba ku ko gobe suka ce maka sai ka faɗi irin kalmar da ka faɗa dazu ka je ka faɗa babu kuma shine sai aya ta sauka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman dan haka dan mutumin da aka takura shi aka matse shi aka ce sai yayi ridda amma zuciyarsa cike take da imani to idan ya faɗi kalmar ridda addini sai nan babu abin da ya shafa addininsa amma kuma idan ka dage ka faɗa fa kai shahada ina fata an fahimta kun ga shi ya dauki zabi na biyu su kuma sun dauki zabi na farko sun yadda su mutu da imanin su shi kuma ya faɗa dan kare me dan kare kansa haka al'abarin ke shine man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidun haka nan duk mutumin da aka kashe shi domin kokarin kare iyalinsa kokarin kare mutuncin iyalinsa shi ma yayi shahada kamar dai abin da yake faruwa ƴan uwa yanzu yadda za a ce ƴan bindiga sun shiga gidan mutum sun zakkewa ko sun farwa iyalinsa a gabansa yana ji yana gani wallahi abin da yake faruwa kenan ƴan uwa da yawa in ana baka labari abin sai kai kuka yanzu an ce mutum sun shiga gidan mutum da bindiga sun sa bindiga akan mutum iyalinsa ko ƴarsa mutum yana ji yana gani za su zakke mata a gaban idansa to irin wannan idan mutun ya ga shi gonda ya bar duniya da irin wannan yayi kukan kura yayi kansu ya far musu aka rabe shi da bindiga mutu yayi shahada ɗan uwa in mutun zai iyaye wani wulakancin ɗan uwa daga ganshi gonda ka mutu wallahi wani wulakancin da a ce mutun ya ganshi dan in ka rayu bayan wannan wulakancin ba ka taba samun kwanciyar rai ba duk bayan minti 1 da sakon 1 wannan abu zai rinka dawo maka a cikin zuciya ne wasu yaran a gabansu ake wa iyayensu ba ɗaya ba a gabansu ake wa iyayensu mata faɗi to me mutum yake tsammani mahaifiyarsa a mata faɗi a gabansa to abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki amma sun yawa gaskiya sun yawa sosai da sosai to irin wannan idan mutum yayi kukan kura ya ga ba zai iya jurewa ba zai iya gani ba yayi kokarin kwato haƙin iyalinsa aka kashe shi to yayi shahada bai mutu a banza ba insha Allah ta'ala wannan hadisi ɗan uwa rawahu Abu Dawuda Imam Abu Dawud ya fitar da shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa qala Imam Tirmidhi ce hadisun hasanin sahihun hadisi ne da yake mai martaba hasan ko kuma sahihi hadisi na biyar an Abi Hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali ya rasulullah me kake gani mutum ne ya zo wajena yana nufin kwatar dukiyata yana nufin karbar dukiyata me kake gani ya rasulullah qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada bari ku ji wannan tattaunawa tsakanin wannan mutumi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce masa fala tuti'uhu malaka kada ka bashi dukiyarka kawai mutum ya zo zare ma wuka ya ce kawo wayarka ba ni ka zadinka to kai tsaye kamar yadda na gaya muku a baya in dai ka cika wancan sharadin zaka iya to kada ka bashi in dai ka san zaka iya tabuka wani abu kada ka bashi amma idan ka san an fi karfinka to kada ka ce zaka yi taurin kai kuma aje ai bi babu ba waya kai kuma babu kai ina fata an fahimta kun ga koda a farkon addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya ce da sahabbai kamar yadda na mana bayani a baya cewa in dai kafirai ba su ninka su kashi biyu ba a karan farko cewa akai idan iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 mutum 10 ko mutum 20 za su iya rinjaya mutum 100 kaga mutum 100 ai sun ninka mutum 10 mutum 20 sau nawa sau biyar to amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya ce al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'afa yanzu an muku rangami an gane a cikin ku akwai masu rauni in dai sun ninka ku sau biyu to kada ku gudu amma in ninkin ya fi sau biyu kada to ba matsala za ku iya guduwa to haka kai ma idan ka duba kaga sun fi karfinka sun ma yawa za su iya ma illa babu laifi sai ka gudu abu na farko kenan kada kawai ka miƙa an za ka iya gudu kada ba laifi sai ka arta kare sai ka gudu warai da gaske shine sai ka ari abin nan ɗin kare sai ka gudu kawai in kuma kaga gudun ba zai yi ba tabbas za su iya cin maka to babu laifi sai ka bayar kai Allah ya isa ko shakka babu Allah ya isa kuma zai saka maka shine kawai قال سي يجد النبي صلى الله عليه وسلم تبت أغريش أرأيت إن قاتلني يا رسول الله إذا كتش كدنا باشي كان أغني إذن كما يبارق وقرن يكاتا يبارق وقرن كوكوا دني يزارم مكامي زي فتوب نفتو دني يزن يامزن الله قال سي النبي صلى الله عليه وسلم تبت أغريش يجد قاتله كيما كيكيش كيما كيكوكوا دشي كيما كيفتو نفتو دشي kada dai kai kasance kawai lokaci guda daga cewa ba na ka bada abin ka ka dauka ka baya kala sai wanda mutun ya kara cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ara'aita in qatalani to ya rasulullahi idan kuma ya kace ni fa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa anta shahidun kai shahada in ya kashe ka kai shahada kala sai ya ce ara'aita in qataltuhu ya kuma kake gani idan ni na samu dama akan sa kafin ya kai kashe ni ne kashe shi kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace huwa finnar yana cikin wuta ba mai an kashe banza ba fa yana cikin wuta ma ina fata an fahimta a hukunce a shar'anci babu komai babu abin da zaka biya ba diya ba komai sannan kuma kuma sa wuta ce Allah ya kyauta rawahu muslim ya fitar da wannan hadisi babu fadlil itiqi babin da zai bayani game da falalar yan tabawa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace falaqat hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba Allah madaukakin sarki yace falaqat hamal aqaba damme basu kutsa sun shiga cikin hanya mai wahala ba dan neman yarda Allah madaukakin sarki wama adraka mal aqaba bai sanar da kai waccan hanya mai wahala da za su bi dan neman yarda Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce fakku raqaba ita ce yan tabaiwa shine yan tawuyayi a abinda ake nufi da iqtiham shine a Hausa kalmar da zaka iya ba iktiham shine kutsawa ko dannawa shine iktiham suka ce abinda ake nufi da iktiham shine ad-dukhulu bi shidda shiga waje da tsanani al-aqaba kuma at-tariqul wa'r fil jabal hanyar da take doguwa sai ka sha wahala kafin ka hauta akan dutse ita ce al-aqaba to Allah madaukakin sarki ce falaqata dan me a basu hau sun kutsa sun shiga gurin da yake mai wahalar hawa ba malamai suka ce abinda ake nufi da al-aqaba anan wajen shine mujahadatu nafs shine yi wa rai jihadi da toshe abinda yake na san zuciya da bin Allah madaukakin sarki saboda me ku kalli ayoyin da suka gabata a baya Allah madaukakin sarki ya goranta wa dan adam wasu imami da ya masa yace alam naj'allahu aynay wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najray sai ce me falaqata hamal aqaba alam naj'allahu aynay shin ba mu muka sa masa idanuwa guda biyu ba ba mu muka sanya ɗan adam idanu guda biyu ba da yake kallo da su wa lisanan muka sanya masa harshe wa shafatayn da labba guda biyu na sama da ƙasa da suke taimaka masa wajen magana wa hadaynahun najray muka shirar da shi hanyoyi guda biyu mai kyau da mara kyau muka bashi kudura da irada ya iya gane mai kyau dan ya bita ya gane mara kyau dan ya kauce mata ba mu kai masa wannan baiwar ba mu ne sai Allah madaukakin sarki ce falaqata hamal aqaba to dan me ba zai bi hanya mai wahala dan ya kai zuwa ga samun yarda Allah madaukakin sarki ba sakamakon waccan imamin da ake masa ina fata an fahimta sai Allah madaukakin sarki ce wa ma adraka mal aqaba to me ya sanar da kai me ake nufi da waccan hanya mai wahala da aka ce masa ya bita dan samun yarda Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce shine fakkur raqaba shine yantar da wuyaye ka yantar da bawa dan uwa asali ita bauta a cikin addinin musulunci yazo ya samu bauta ne tun lokacin jahiliya ana yin bauta addinin musulunci sai ya kayyade sai ya toshe sai ya rage hanyar samun bayi sai kuma ya buda hanyar samun yanci yanzu hanya nawa ce ake iya bi a samu bawa hanya nawa ce yan uwa hanya biyu ce kawai ko ta hanyar yaki aje ayi yaki duk wanda yake arni yaki bautawa Allah madaukakin sarki to ba sai zai bauta mutane ba duk mutum da bai bauta Allah madaukakin sarki ba ga mutum dan uwan sai zai bauta masa yawa sai aka kamo shi
sai a mai da shi bawa. Hanya ta biyu shine ta hanyar siya, mutum ya je kasuwa kamar yadda na ga muku dama can tun a lokacin jahiliya akwai bauta. Yadda ake zuwa a kasa akuyoyi da raguna da shanu kwarai da gaske haka ake zuwa a kasa mutane. Ka je ka latsa ka duba ka juya ka siya ka dawo gida. Maza da mata ga su nan. Kwarai da gaske haka ake sayar da mutane. Kai Allah mun gode ma. Da a ce ana sayar da bayi yanzu. Kuma tsala wallahi kuwa. Saboda a cikin manan wajen da tuni ba dukkan mu ne muke zuwa anan ba. Wani yana can a kashe an kasa shi. Kwarai da gaske amma sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To amma hanyar ɗan tabawa fa ga sunan da yawa. Idan kai kisan kai, idan mutum ya kisan kai yayi me? Ya ɗan tabawa. Idan mutum ya yi zahari ya ɗan tabawa. Idan mutum ya yi kaza hanyoyin ƴanci sun fi yawa sama da hanyar samun bauta. Haka kawai ma addinin musulunci ya kwadaitar da kai babu komai. Idan ka bushi iska dan ka samu lada ka ƴan tabawa kamar yadda zamu zo mu ji hadisa. Kana da bawa kai ka ce wani zo je kana ƴanta ka saboda Allah. Haka kawai ma ana buƙatar wannan. Addinin musulunci addini ne ko da wushi za ku ga adalcinsa a fili yake. Adalcinsa ƙarare yake. Duk abin da zai jawo mutum kunci da matsi da takura addinin musulunci baya san sa. Saboda ƙarshen kaskanci a duniya a ce mutum ya zama bawa kenan. Kaskanci na ƙarshe kenan a ce ka zama bawa. Shi sa Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce da ba zai taɓa iya sakawa mahaifi irin hidimar da ya da shi da irin tiritirin da ya da shi tun yana ƙarami har ya girma ba. Sai dai idan ya same shi yana bauta ya siye shi ya ƴantar da shi ya fansar da shi ya mai da shi da. Ina fata mun fahimta. Duk abin da za ka yi mahaifinka a yanzu ba za ka iya biyansa ba. Ko rabin rabi ba za ka biya shi ba. Amma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da za ka same shi yana bawa ka je ka sa kuɗinka ka siyo shi ka ƴantar da shi ya zama ɗa to a lokacin ka ɗan fara ragewa. Me yasa aka kwatanta wannan? Saboda kaskancin bauta. Allah madaukakin sarki shi kadai ya kamata a yi wa bauta. Shi yasa duk wasu sababan bauta din sai aka hana su. Su ma kafirai abin da yasa ake mai da su bayi saboda sun isa bautawa Allah madaukakin sarki ne. Ina fata an fahimta. Hadisi na farko a cikin wannan babi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An karbo daga sahabi Abu Hurairah Allah kara masa yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man ataqa raqabatan muslimatan wanda ya ɗanta bawa musulmi. In aka ce raqabatan shine wuya abinda yasa ake cewa wuya saboda ita bauta kamar mutum a daure yake da sarka ne an masa ukumi ba shi da ƴancin kansa. To samun ƴancin sa shine kamar a warware wannan sarkar daga kafadarsa daga wuyarsa. To shi yasa a warware sarka daga wuyan mutum sai ake fassara shi a matsayin me? A matsayin samun ƴanci. Saboda haka man ataqa raqabatan wanda ya ƴanta bawa namiji ko mace. Wannan ba kayyade shi dole sai namiji ba kadai ko kuma sai mace kadai a ko namiji ko mace. Sannan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda za ku fahimci maganar an kawo ta ne a bisiga ta nakira da siga ta nakira raqabatan kowanne iri ko babba ko karami ko namiji ko mace ko mai kima ko mara kima shi bawan duk wanda ka samu ka ƴanta muslimatan shar'in da ya kasance musulmi ne kawai. Ataqallahu bi kulli ubin minha. Allah madaukakin sarki zai ƴanta da kowace gaba daga cikin gaban wannan bawan da ka ƴanta udwan minhu a gabobi na shi wanda ya ƴanta bawan minan nari daga wuta. Abin nufi dukkanin bawan da ka ƴanta Allah madaukakin sarki zai ƴanta gabanka daga wuta gaba daya. Kowanne gaba daga cikin gaban bawan guda 360 Allah madaukakin sarki haka kai ma zai ƴanta gabanka guda 360 daga wuta. Kai ka ƴanta shi ne daga bauta kai kuma an ƴanta ka daga shiga ina? Shiga wuta. Malamai suka ce me yasa aka ce gabai duka gabansa? Abin da yasa saboda so ake ka ƴantar da shi gaba ɗayan sa ba wani bangare na jikin shi ba. Yanzu misalin da zan ba ku shine aiwa bawa farashi a ce farashin bawa naira 100,000. To zaka iya daukan naira 50,000 ka bayar ka ce kai ga abin da zaka iya bayarwa ka ƴantar da rabin sa. Shi mai gidansa sai ya karba ya sa 50,000 din sa a aljihu. Amma fa bawa bai gama zama cikakken da ba. Ya za a yi kenan? Shine sai a raba rana guda biyu. Awa 12 tasa ta kansa. Awa 12 kuma tawa ta mai gidansa. an fahimta ashe kun ga bai gama zama mai ba cikakken da saboda ka awa 12 yana bawa zai je ta aiki duk abin da mai gidansa yake so shi zai masa da zara awa 12 su ta cika kuma ya zama da sai je shi mai walwalar sai abin da ya ga dama to amma kun ga har yanzu akwai me akwai wannan barbashin rika akwai wannan barbashin na bauta din a tattare da shi yanzu in ya tuno cewa saura minti 10 ya koma bauta kuma ya je a cikin ransa ba dadi to shi sa annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace yanta gabansa gaba daya ba wani bangare ba to kai ma idan ka yanta rabin sa to ba gaba daya gabanka za a yanta daga wuta ba kenan shine mafhumin hadisi idan ka yanta shi gaba dayan sa shine za a yanta ka gaba daya idan ka yanta rabin sa to kai ma rabin ka za a yanta hatta farjahu bi farjihi annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace hatta farjin sa za a yanta shi da farjin sa shi wanda ya yanta shi din muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wa an abi dharrin hadisi nabiyu a cikin babin an karbo daga abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ayyul a'mali afdalu wannan aiki ne falala a cikin ayyuka gaba daya qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-imanu billahi shine kai imani da Allah nabi wal jihadu fi sabilillah kai jihadi dan ya da kalmar Allah madaukakin sarki qala sai nace qultu ayyur riqabi afdalu wannan irin nau'i na yanta bawa ne falala wannan bawa zan yanta an fi samun falala sama da yanta kowanne irin bawa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi amsa yace anfasuha inda ahliha wacce tafi kima da tsada da daraja a wajen masu ita bawan da ake ji da shi bawan da yake da amfani sosai a wajen iyayen gidansa to irin wannan bawan ka siye shi ka yanta shi ka bashi yanci ya falla sama da ka siye bawan da bai kai shi matsayi ba dan kun san akwai bawan da shi mutanen gidansa ma sun tsane shi so suke su rabu da shi yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan baiwa mace tayi zina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mai gidanta ya mata bulala in ta kare ya kare mata bulala in ta kare ya kare mata bulala in ta kare annabi yace ka je koda igiya ce a baka sai da ita kawai ko igiya ce ka karba ka bada ita saboda me bata da kowace irin falala da daraja to irin waɗannan ba su da kowace irin falala amma irin bawon da yake yana wa mai gidansa amfani yadda ya kamata mai gidansa yana cin moriyarsa yana amfanuwa da shi sai ka je ka sai shi sai ka yanta shi wannan ya falala ka sa kuɗi masu yawa ka sai shi yanzu misalin da zan ba mu shine lokacin a garin Makka yadda Quraishawa manya-manya da suka rinka azabtar da manya-manyan sahabbai farko wanda suka fara musulunta irin su Bilal a matsayin su na bayi ai kun ga abin da ya rinka faruwa sayyidina Abubakar Siddiq zai je ya tambayi kudin bawan da ake azabtarwa daga cikin musulmi abin da bai fi dirhami 10 ko dirhami 20 ba sai a ce masa dirhami 100 sai ya ce ya siya sai ya dauka bayar sai a saki mutum sai ya ce tafi dan Allah tafi na sake ka saboda Allah ba wani abu nake nema ba wai ba ya siye shi ba to ai sai ya dauka yanzu tunda ya siye shi arne ne yake azatar da shi bawan arne ne to yanzu ya dawo bawan sa Allah la kalla da ya samu yancin yin addini sai yadda ya kamata ko da yana bawa ko to ba wannan ne a gaban sa ba tafi ya yanta shi saboda Allah haka ya rinke musu to irin wannan shine ake nufi an fasu ha wanda yafi tsada a wajen masu shi wa aktaruha famanan da wanda yafi yawan farashi kamar yadda muke bayani anan waza wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka rawaito shi babu fadlil ihsani ila al mamluki babin da zai bayani game da kyautatawa wanda ake mallaka kyautatawa bawa ko wanda yake karkashin mutum qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yace wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ku bautata wa Allah madaukakin sarki shi kadai kada ku hada shi da komai a cikin bauta wa bil walidaini ihsanan iyaye guda biyu kuma a kyautata musu wa bidhil qurba hakanan ma'abota kusanci su ma a kyautata musu wal yatama marayu su ma a kyautata musu wal masakini da talakawa marasa shi su ma a kyautata musu wal jari dhil qurba da makoci makusanci makocin da ke da haƙi guda biyu makocinka ne kuma dan uwanka ne shi haƙinsa wannan guda biyu ne ga makontaka ga kuma haƙi na 'yan uwantaka ga kuma musulunci malamai suka ce makoci kala uku ne akwai mai haƙi uku akwai mai haƙi biyu akwai mai haƙi daya mai haƙi uku shine musulmi makoci dan uwa, mai yaki biyu musulmi makoci, mai yaki daya makoci kuma makoci ne kawai shi kafiri. Ina fata an fahimta. Kowanne ɗaya daga cikin sai ka fitar da hakinsa ka bashi, sannan zaka tsira a wajen Allah madaukakin sarki. Wal jaril junubi, da makocin da yake kusa da kai, makocin da yake gefanka. Shine malami suka ce makocin da yake ba musulmi ba kenan, makoci amma ba musulmi ba, ba ma abocin kusanci ba. Wasahibi bil jambi, da kuma ma aboci ko abokin da yake gefanka, suka ce shine wanda kuke tafiya tare da shi, wanda tafiya ta hada ku tare da shi, a cikin mota ne ko kuma akan titi, ka taho ya taho, ga motar ka ga tasa, yana bayan ka kana bayan sa, wannan makocinka ne, idan ka cutar da shi wallahi sai Allah ya muku sakamakon ranar tashin alkiyama. Kun zauna a cikin mota kai da shi, daga nan zuwa Kaduna, daga nan zuwa Abuja, daga nan zuwa ina ne, ga ka gashi makocinka ne, yana da haƙƙi kai masa makwantaka mai kyau har ku rabu daga inda kuka mota. Idan ka cutar da shi ko mai kankanta cutar da kai masa, wallahi sai Allah ya tome ka ranar tashin alkiyama. Yanzu ku duba irin abubuwan da suke faruwa akan titunanmu, za ku ga duk wanda suke tafiya akan tituna za ku ga makwatan juna ne, amma ku duba ba mu haƙuri kwata-kwata, ba mu haƙuri, wanne dura wannan ashar, wanne zagi wannan, wanne kara wannan, wanne haka, kullun ne sai an yi rima akan titin garin nan, haka kawai sai ga tsakiyar titi, babban titi main road, mutane kawai sun wanne ya faka mota, wanne ya faka mota, an fito sai dan ba ake tai a tsakiyar titi, an fito sai dan ba ake tai, ya ban mota ba, ga motoci kusan guda 100 a bayan su sun taho, wancan ma haka, amma kawai saboda san zuciyarsa ya fito, yana nuna mutane cewa shi dan rasulun ne shi, an zo ana rigima akan titi. Wallahi makotaka taka ce Allah madaukakin sarki hada, kuma sai Allah ya tumi ranar tashin kiyama akan ta. Allah madaukakin sarki ce wabni sabili, da ma da wanda yake dan tafarki matafi kenan, shi ma ake wata masa. Wa ma malakat aymanukum, shine mahalli shayadin, da abin da daman ku na mallaka na ta mallaka na bayi, su ma ake wata musu, kada ku ga bayi ne. Allah madaukakin sarki ya ga dama ya danka su a hannunku, idan da Allah ya so sai ya juya abin ya kasance kai mai gidan kai ne, bawa shi kuma shine ubangidan, ya za a yi kenan. To ka rinka tuno wannan koda yaushe, koda yanzu da babu bauta, irin yaran da ake ɗauka ayyuka a cikin gidaje, a rinka kallon irin waɗannan abubuwan. Su da iyayensu suka kawo suka ce su zo su yi muku aiki, ba fa sun kawo su bane idan ba sa son su. Kuma shi wannan yaron da ya zo yake maka aiki, ko wani yaron da yake maka aiki, ita ma in so samu ne ta kasance kamar ƴaƴanka da suke cikin gidanka. Idan da zaka tambaye ta ya take so ta rayu, yadda ƴaƴanka suke rayuwa, su tafi makarantar boko, su sa kaya masu kyau, su kwanta a waje mai kyau, ita ma haka take bukata, amma ba haka Allah ya tsara mata rayuwar ba. To ka kalli wannan, ka kyautata mata, dan kai ma baka san inda rayuwar za ta juya ba, ita ma ba haka ta so rayuwar ta kasance mata. To haka Allah madaukakin sarki ya bayyana. Wa anil ma'rur bin suwaidin qala, an karbo daga ma'rur dan suwaidin, ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai kenan, al-Asdi Abu Umayya al-Kufi, mutumin Iraki ne, ya kasance fiqa ne, amintacce ne wajen rawaito hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Malaman tarihi suka ce sai da ya shekara 120 a duniya, shekararsa 120 a duniya. To shi ne rawaito wannan hadisi, yake cewa ra'aitu Abu Dharr radiyallahu anhu, naga sahabi Abu Dharr al-Ghifari, Allah kara masa yarda, wa alayhi hullatun, yana sanye da hulla. An aka ce hulla shine kaya a asin da asin, ya kasance da babbar riga da riga da wando da iri daya, ko ka ce da rida da izar iri daya, mayafin da suke sawa a sama da kuma mayafin da suke daura a ƙasa iri daya, kamar kai yanzu ka sa riga ka sa wando da hula da iri daya, ba hadin gambiza ba. To shine sai a ce mutum ya sa hulla kenan. Ina fata an fahimta. To sai ya ga Abu Dharr ya sa hulla, wa ala gulamihi mithluha, shi ma bawan Abu Dharr ya sa kaya irin wannan, ma'ana sun yi anko shi da bawansa, bawa fa ba fadansa ba, ba fa yaran gidansa ba, bawansa. Fa sa'altuhu, shi wannan tabi'i yace sai na kasa jurewa, sai na tambaye Abu Dharr an zalika game da haka. Fa zakara annahu sabba radudan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai Abu Dharr ya bashi labari cewa abinda ya faru ya sa kaga nayi wannan, a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, na zagi wani mutum ne daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Shi Abu Dharr shi ma menene? sahabi ne kaga kamar kace me rigima ta dasu shi da wani sahabi daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari sai ya zage shi yace fa ayyarahu bi ummihi abu dharr ya aibata wannan sahabin da mahaifiyarsa yadda yazo a cikin masurarin ce masa yi ya kai dan bakan mace shine bilal da bilal ne dan sa'in sa ta hada su abu dharr yace masa ya ibn sauda ya kai dan bakan mace to shine sai karam akun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa innaka mar'un fika jahiliya yace kai mutum ne akwai burbushin maguzanci a tattare da kai akwai jahiliyanci a tattare da kai dan me zaka aibata shi da mahaifiyarsa mahaifiyarsa ce taimaka shi sa duk mutumin da kuke rigima tare da shi ko wani abu ya hada ku idan zaka kai masa kai da shi ina ruwanka da mahaifinsa duk mutumin da kaga da abu ya hada ku da shi ya tabo babanka ya tabo babanka ya tabo wannanka ya tabo gidanku ya tabo danginku to wannan akwai burbushin jahiliyanci a tattare da shi akwai maguzanci a tattare da shi bai san abin da yake ba ina fata an fahimta amma koda a mutunce a dabi'ance ba da kai da shi kuke yi ba mahaifinsa da yake gida zaune mai ina ruwansa mahaifiyarsa ina ruwanta so da ka duk wanda ka taba mahaifiyarsa ko ka taba mahaifinsa bayan kuna yi kai da shi wannan maguzanci ne yan uwa abu ne da a jahiliya ake yin sai addinin musulunci ya zo ya kawar da wannan abu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa innaka mar'un fika jahiliya kai mutum ne akwai maguzanci a tattare da kai hum ikhwanukum yace waɗanda kuke gani kamar da bayi ne to ƴan uwanku ne irin ku ne malamai suka ce asali kowa me ya tushen sa annabi adam alaihi salam kullukum min adam wa adam min turab dukkaninku asalinku daga ina kuke annabi adam alaihi salam ba shine uban farko ba shine uban farko to duk wanda ka gani a duniya yanzu tsatsan annabi adam ne shi sa dukkanin mu nan yanzu da za a tsatsa mu daddangin mu daya haka ne daddangin mu daya gaba daya dan idan aka tafi aka yi sama sai ga karshe reshen ya tike a ina akan annabi adam alaihi salam to annabi ya ce masa ka sani cewa waɗannan da kuke gani kamar bayi ne to ku sani ƴan uwanku ne kuna da alaka da su wa khawalukum kuma masu yi muku hidima ne Allah madaukakin sarki ya sanya su don su yi muku hidima ja'alahumullahu tahta aydikum Allah madaukakin sarki ya sanya su karkashin hannunku a cikin hannunku domin su yi muku hidima faman kana aquhu tahta yadihi duk wanda ya kasance dan uwansa yana karkashin sa falyu'imhu bima ya'kulu to ya ciyar da shi da abin da yake ci walilbisu bimma yalbasu ya kuma tufatar da shi da abin da yake tufata da shi wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada kuma ya kallafa masa aikin da yafi karfin sa aikin da zai rinjaye shi fa in kallaftumuhum idan kuka kallafa musu aiki mai wahala da yafi karfin su fa ainuhum ku taimaka musu ku shiga ayi aikin da ku fa ainuhum alaihi ku taimaka musu akai muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi yan uwa yana nuna mana a taushi irin na addinin musulunci hatta bawan da kake gani bawan ka ne addinin musulunci ya ce ka tufatar da shi ka shayar da shi malamai suka ce ba abin da ake nufi dole abincin da ka ci sai ka bashi ba dan hadisi ya zo a cikin muslim da muwatta na imam malik annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ce lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu min al amali ma la yutiqu shi wanda yake bawa to wajibi ne a bashi abincin sa a bashi tufafin da zai sa da kyautatawa sannan kada a kallafa masa aikin da yafi karfin sa to malamai suka ce abinda ake nufi shine gurgurdan tufatarwa ka tufatar da shi gurgurdan ciyarwa ka ciyar da shi amma kyautatawa ne idan ka sa kaya ka bashi irin su amma idan baka yi ba babu laifi ina fata an fahimta wancan asin din da shi Abu Dharr ne da shi da bawan sa wannan kyautatawa ce amma ba wajibi bane amma dai dole ne ka tufatar da shi dole ne ka bashi abinci dole ne idan bashin lafiya ka dauke shi ka kai shi asibiti wannan duk wajibi ne akan mutum Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa nan zamu dakata saboda lokaci ya riga yayi insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله.